الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin arba'un an-nawawi na al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala. Darasin da ya gabata a wannan littafi a satin da ya gabata shine darasi na goma. Kenan yau za mu fara darasinmu a farkon darasi na goma sha ɗaya bayan ƙarewar darasi na goma. Mun dakata a ƙarshen hadisi na 25. Kenan yau za mu tashi a farkon hadisi na 26. A cikin wannan littafi na al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam an-Nawawi Allah shi mishi rahama yace: Al-hadithu as-sadisu wal-ishrun. Hadisi na 26. An Abi Hurairata radiyallahu anhu. Daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda. Ƙala, Abu Huraira ya ce, ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, maza Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa, ya ce, kullu sulama minan nasi, kowace gaba ta mutane, alaihi sadaqa, akwai sadaka ga wannan gaba. Duk gaban mutum ɗan adam kowace guda daga cikinta akwai sadaka. Gashi kuma hadisi ya zo a cikin Sahihu Muslim cewa ɗan adam yana da gaba 360. Kullu yawmin tatlu'u fihi shams, kowane wuni wanda rana ta kullo cikin wannan wuni, tadilu baina sunayi, kana daidaitawa tsakanin mutane biyu. Kaga wasu bayin Allah ƴan uwanka sun samu matsala, ka daidaita su, ka shirya su, ka gyara su. Ta wannan matsayin sadaka ne, kamar ka ɗibi wani abu naka ka ba su a sadaka saboda Allah, saboda haka Allah zai baka lada. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi, ka taimaki mutum ga ainihin dabbarsa, fa tahmiluhu alaiha, ka ɗauke shi ka aza saman dabbar. Kila yana da jaki ko doki ko raƙumi, ya yi rauni bai iya takawa ya hau, sai ka tallaba shi ka aza. Autarfa'u lahu alaiha mata'ahu, ko ka ɗauko kaya ne ka miƙa mai yana saman dabba. Bulala da ka korar dabba ta ko wani abu nashi yan waɗo, ka ɗauka ka miƙa mai sadaka. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wannan matsayin sadaka yake, kamar ka ɗibi abinka ka ba suwa saboda Allah. Wal kalimatu tayyiba, kalima ta ƙwarai, kalima daddaɗa wadda za ka faɗa ma ɗan uwanka, sadaka. ita ma wannan kalma matsayin sadaka take. Wa bi kulli khatawatin, ko wani tako wanda mutum ya taka dan adam, tamshiya ila sala, wanda ka taka kace wajen sallah, wannan shi ma sadaka, matsayin sadaka ne. Wato ka ainihin tahiya masallaci, wannan tahiya da zaka yi matsayin sadaka takonka yake na takawa ka tahi ainihin masallaci. In ka yi haka, to wato kamar ka ɗibi abinka ka basuwa sadaka. Kaga wannan Allah ta'ala yana son mu, yana ƙaunar mu, mu ne muke tauye ma kanunmu. Sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, wa tumitul adha, gusar da wani abu na ƙazamta ko wani abu mai cutarwa, an tsariki na hanya, sadaka. Shi ma wannan kamar ka ɗibi abinka ne ka basuwa sadaka. Kaga duki bisa hanya ka ɗauke shi, kaga ƙaya bisa ga hanya ka ɗauke ta, kaga an yi kashi sama hanya ka kwashe shi, ka kai shi gehe ka zubar. To wannan kamar ka ɗibi abinka ka basuwa sadaka saboda Allah. Wannan hadisi da muka karanta, Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun haɗu sun fitar da wannan hadisi. Ma'ana hadisi, hadisi na ingantacce. Wannan hadisi yana da fa'idodi masu yawa. Daga cikin fa'idodin wannan hadisi, za mu ga akwai bayanin wajabcin sadaka ga kowane mutum ɗan adam, kowane wuni da rana ta kullu a cikin wannan wuni. Wanda mutum yana da gabobi 360, idan ka yi aikin alkhairi guda da gabarka guda, kamar ka yi shi sau 360. Da haka kenan ka waye gari kana lamun lahiya ƙalau, baka tare da dukkan wani aibi, ka samu alkhairi mai yawa a dalilin gabatar da wato shi wannan alkhairi din. Abu na biyu, za mu gana akwai bayani cewa rana wato ita take yin tahiya, ita take yin juyawa ba ƙasa ba, kamar wadda masu ilimin science ko scientist suke cewa. Allah ta'ala ya ambata, wa shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim. Kaga kenan rana tana tahiya zuwa ga gwargwadon da Allah ta'ala ya ambata mata ko ya bata umarni na tahiya. Haka kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin suratul Kafi cewa, wa tara shamsa idha tala'at tazawaru an kafihim dhata al-yamin wa dhata al-shimal dhata al-yamin wa idha darabat taqriduhum dhata al-shimal. Wa'innan bayin Allah da suka shiga cikin kogo domin su tsira da imaninsu, kana ganin rana idan ta kullo takan ainihin karkata ga wannan kogonsu lokacin kullowarta, ta hito ta ɗauka ko da kuma sadda za ta je ta waɗe. Kaga duk dai wannan yana dalili a kan cewa rana tafiya take yi, ba tana nan tsaye wuri guda ba. Haka Allah ta'ala ya ce, yana mai bada bayani game da Annabi Sulaiman, faƙala inni ahbabtu hubbal khair an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Annabin Allah Sulaiman sallallahu alaihi wa sallam yace ni na so alkai na yi aikata shi na ambaton ubangiji na asse arana ta haku asse arana ta wadi ai ma'ana tawarat bil ardi ta ta wadi ta tai inda ku ba ganin ta kaga ni na garabatin shamsu kenan lokacin da rana ta wadi to za mu je ga fa'ida ta uku wanda muka samu a wannan hadisi shine falala kayin adalci tsakanin mutane biyu Allah magwayi mai girma ya fadaitar da yin sulhi da gyarawa da daidaitawa a tsakanin mutane Ubangiji subhanahu wataala yace wa inni mara'atun khafat min ba'dha nushuzan wa inni mara'atun khafat min ba'dha nushuzan aw iradan fala junaha alayhima ay yusalaha aw ay yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa udrat al-aqt shah law ubangiji subhanahu wataala yana yin umarni da cewa idan mace ta idan mutum ya ji ainihi idan ita mata tana jin tsoron mijinta ya yi mata nishuzi ko ya kau da kai daga gare ta ba laihi su yi sulhi shi da matan kaga tadilu baina ithnain kana daidaitawa tsakanin mutane biyu wanda wannan sadaka ne da aka ce ne idan aka kira ka aka ce ka zo a gyara tsakanin mata da miji to duk wani abu da kake da shi za ka yadda ka dakanta ka shiga a gyara ba ka shiga a wace ba saboda gyara akwai alkhairi tare da shi fa'ida ta hudu alqasu akwai kwadaitarwa alqasu akwai kwadaitarwa ita wannan kwadaitarwa ala ma'rifatir rajuli akahu akan mutum ya san ainihin dan uwansa ta hanyar bashi gudunmuwa wanda wannan kamar ka diba kai sadaka ne ba dan uwanka gudunmuwa to wani abu ne wanda kamar kai ka dibi abinka kai saraka kenan ta hanyar mai magana mai kyau da daidaitawa da shiga tsakani da kula da duk wata matsala da kan iya tasowa tsakanin dan uwa da dan uwa fa'ida ta biyar wanda muke samu a cikin wannan hadisi da muka karanta kwadaitarwa akan kalima mai kyau dan cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-kalimatu tayyiba awwal kalimatu tayyiba sadaqa kalima mai kyau ma wanda zakai matsayin sadaka take babu abin da ya hidadi ko tsarki daga maganar Allah mabuwayi mai girma wanda shine alqur'ani ko ta kalma da kakkaranta a cikin alqur'ani kamar ka bayar da sadaka kalma mai kyau wal kalimatu tayyiba takunu tayyiba fi uslubiha kalma mai kyau tana kasancewa kalma kyaukyawa a cikin uslubinta wa fi mawdu'iha haka nan kuma ga fagenta tana zama kalimatu tayyiba wa fi ilqa'iha haka kuma ga yadda wanda zai bayar da ita zai bayar da ita ta zama kalima tayyiba haka kuma a wasu bangarori na daban ana samun kalimomi waɗanda za su zama kalimomi ne nagari kalmomi ne wato ainihi masu daɗi, kalmomi ne tsarkakakku. Almuhimmu alƙa'ida, abinda ita ƙa'ida ta ce, kullu kalimatin tayyiba, duk wata kalima wadda take kalima ce mai daɗi, fa hiya sadaqa, ita wannan kalima ta zama matsayin sadaka. Ƙa'ida ta shidda a wannan hadisi tana bayyana mana cewa kusar da wani abu mai cutarwa akan hanya matsayin sadaka yake, kamar dutse, kamar kaya, kamar wani ƙarhe, kamar kashi, da duk wani abin da zai iya cutar da ɗan adam. Idan ka gusar da shi, to kamar ka ɗibi abinka ka basu wa sadaka saboda Allah, kuma za ka samu sakamakonka na lada. Fa'ida ta bakwai a wannan hadisi, haƙiƙa dukkanin abin da mutum yake neman kusanci zuwa ga Allah na ibada da kyautatawa zuwa ga halittun Allah, to wannan haƙiƙa sadaka ne. Abinda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata na cewa al-kalimatu tayyiba sadaqa, kaga wannan ya nuna muna kalma wadda take kalma ce daddada matsayin sadaka, kalma ta gari, musamman yayin da ka samu kanka kana mai daidaitawa a tsakanin mutane. Wannan kuma shi ya kawo mu ga ƙarshen fa'idodi guda bakwai a wannan hadisin da muka karanta. Za mu je ga hadisi na 27. الحديث السابع والعشرون الإمام النووي رحمه الله تعالى يتي حديثنا 27. عن النواس بن سمعان وانا حديثي أنكر قوني دقا نواسي دن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم دقا نبي صلى الله عليه وآله وسلم قال Annabi tsira da amincin Allah tabbata gare sa ya ce, albirru, abinda ake ce ma da'a, husnul khuluq, kyaukyawar ɗabi'a, wal ithmu, shi kuma zunubi, ma haka fi nafsik, abinda ya yi maka tsaikai a cikin rayuwarka, wa karihta yattali'a alayhi an-nas, kuma kana kyamar mutane su yi tsin kayo a gane ka kana aikata wannan abin. Kaga a gane ka kana karanta Alkur'ani ba wani abu ne da kake jin kyama ba, a gane ka kana sallan nafila ba wani abu ne da kake jin kyama ba, a gane ka za kana masallaci wurin sallah ba wani abu ne na kyama ba, a gane ka ka kama hanya domin nema abin da zaka ci ba wani abu ne na kyama ba, amma a gane ka akan hanya kana tsayiya tare da matar da ba taka ba, ka wada da ka wada, wannan wani abu ne na kyama. A gane ka akan hanya ka kunna tabar wiwi kana sha gaban jama'a, wannan abu ne na kyama. Walau hatta ma ko sigari abu ce ta kyama, da sauran abubuwa na kyama waɗanda matsayin laifi suke. Wannan hadisi da muka karanta Imam Muslim ya rawaito shi, kuma hadisi ne ingantacce. Wa al-wadisa ibn Ma'badin, daga wadisa dan Ma'bad, qala, wadisa yace, ataitu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na zo wurin Annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare sa, fa qala, sai Annabi yace min, jiita tas'alu 'anil birr, ka zo domin ka yi tambaya game da da'a, ka zo ka yi tambaya game da da'a, wal id, da abin da yake zunubi, kultu ni ce na'am, eh haka ne ya ma'aikin Allah. Qala Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, istabti qalbak,
kai mazuciyarka fatawa albirru abinda ake ce mada matma nat ilayhi nab abinda rayuwa ta natsu da shiya wannan rayuwa kuma rayuwa ta gari rayuwa ta kirki saboda wani rayuwa ta yi ta natsu da ya rika kwalbakiya ga hili yana sha kaga wannan ba za a lissafa shi matsayin da'a ba a rayuwa ta gari rayuwa ta kirki ya ayyatu an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya to irin wannan rayuwa watma anna ilayhi al-qalb zuciya tan natsu da shi wannan abin wal ithmu abinda aka ce mazunubi ma haka fi nafs abinda yayi maka tsaitsayi a cikin rayuwarka wa taraddada fi sadr ya kwankwamu a cikin gabanka kana ta taraddadi a kainsa wa in abtaka an-nasu ko da mutane sun maka fatawa wa abtaka kuma wa abtauka kuma sun ma fatawa ni yadda ka zo kan nemi bayani aka yi maka fatawa game da wannan abin to za ka ji kana jin kaikai cikin rayuwarka wanda wannan hadisi ne hasanun rawainahu fi musnadai al-imam ahmad murwaito shi a cikin musnad na imam ahmad wa darimi da kuma sunan darimi bi isnadin hasanin da isnadi wanda yake isnadi ne hasanun kunga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani akan abin da yake da'a kuma yayi bayani akan abin da yake zinubi ne wannan hadisin ma da muka karanta akwai fa'idodi masu yawa a cikin sa fa'ida ta farko wanda muka iya samu shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya bashi haddun kalmomi annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya bashi kalmomi haddu wanda zai yi magana yakka dan amma kuma maganar manzon Allah ta kunshi wato manoni masu yawa kamar cewar da annabi yayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam albirru husnul khulq abinda ake ce mata'a shine kyautawar dabi'a kunga ta zama kalimatun jami'atun mani'a kalima haddada kuma wanda yake kunsassa ta kunshi bayanai masu yawa fa'ida ta biyu da muke samu a wannan hadisi shine kwadaitarwa akan kyawawan dabi'a kuma hakika lissar da kyautatar da dabi'ar ka to za ka tsara shiga cikin ayyukan da'a lissar da ya zama kana kokarin kyautatar da dabi'ar ka to za ka tsara tsinduma cikin ayyuka na da'a fa'ida ta uku hakika mumini wanda yake yayi imani da Allah to zuciya sai za ta zama tsarkakakka za ta zama wato ainihi tsarkakakka ba zai yi kokarin wadawa cikin zunubi ba don abin da ya samu akwai kwangaba kwambaya ciki zai yi kokarin barinsa da ma yuribka ila ma la yuribka kamar abin da kake shakku ka je zuwa ga wanda ba ka shakku fa'ida ta hudu hakika mumini yana kyamar yan uwa ne jama'a bayin Allah masu imani su gane shi yana aikata zunubi don cewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa karihta an yattali'a alaihi an-nas kuma kana kyamar mutane su gane ka kana aikata wannan amma mutumin da yake fajiri ne bai kyamar a yi tsinkaya zuwa gare shi yana aikata zunubi za ka ma samu daga cikin mutane akwai wanda yake yin alfahari yana takama da cewa shi yana saba ma Allah
kamar wanda aka samu sashe daga cikin ba sai wanda suke tafiya zuwa wasu garuruwa gabaki daya suna zuwa ne waɗannan garuruka domin su saba ma Allah ti fajirci ko dan su shagiya sannan su dawo suna alfahari suna takama suna alfahari cewa sun je sun zauna sun yi mu'amala da mata ko sun shagiya wannan wani abu ne wanda yake abin zargi mumini ba zai yi wannan ba mumini yana kyamar a gane shi ya aikata wani aiki wanda yake aiki ne mummuna konda wadisa dan mabadi ya bada labarin cewa ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me ya kawo wadisa wurin Annabi yana niyyar yayi bankwana da shi yana son yayi bankwana da Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi abin da ya kawo wato ainihi wadisa kuma kada ya bar wani abu na da'a ko zunubi wace ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wa sallam ne zo wurin Annabi ya tambaye shi ngaye ne kuma akwai wasu jama'a na musulmi suna yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fatawa suna tambayar sa sai ne kasance ina ainihi biyar su nima dan yi tambaya in karu suka ce nisan ka da mu ya kai wadisa nisan ka da mu daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadisa yace qultu da'uni fa'adnu wa minhu yace to ku bari in kusanci Annabi sallallahu alaihi wa sallam fa innahu ahabbu an-nasi ilai misa nika san ku bari in yi kusa da Annabi saboda shi mai soyuwar mutane gare ni na yi so ne bisa ga kowa ana to wa minhu in kusance shi qala ngaru wa bisa sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ku kyale wa bisa udnu ya wa bisa wadisa yau kusa marataini au talatan sau biyu ko sau uku kala wadisa yace fada nautu minhu sai ni kusanci Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ni yau kusa ga Annabi in ji wadisa faqa'atu qa'atu sai ni zauna baina yadayhi gaba ga Annabi faqala ya wadisa akbiruka aw tas'aluni labari dan baka ko tambaya ta kake yi qul sulla nice a in jawabisa bal akbirni a ka bani labari ya ma'aikin Allah baqala jita tas'aluni anil bir wal ith ka tawane dan kai min tambaya game da abin da yake da'a da kuma abin da yake zinubi qultu na'am nice haka ne ya ma'aikin Allah fa jama'a ana bilahu fa ja'ala yankutu bihinna fi sadri sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sawaro shi ne yana taba gabana wa yaqul Annabi yana cewa ya wa bisa ya kai wa bisa istafi qalbak kayima zuciyar ka fatawa wasafi nafsak kawa rayuwar ka fatawa Annabi ya wadi haka salasa marrati sau uku albirru matma annat ilayhi naf abinda ake ce mada shine abinda rayuwa ta nasu da shiya wal ismu shi kuma zunubi ma haka fi naf abinda ya maka kaikai a cikin rayuwarka wa taraddada fi sadr yakwan komo a cikin gabanka wa ina abdaka nas ko da mutane sun maka fatawa wa abdauka sun ma fatawa ya kwankoma ni yadda suka baka fatawa sun ka koma yi ma fatawa
to wannan abin dai shine abin da yake lalayi shine abin da yake nazuli
kunga wannan wa in abtaka nasu wa sauka aga min babi sauki wannan yana daga cikin babe na karwa magana yani yana ni hatta law abtaka wa abtaka ko da sun ma fatawa sun maka fatawa wa abtaka nas mutane sun maka fatawa data ba za ka koma zuwa ga fatawar su ba matsawar cewa wato zuciyarka bata natso ba zuciyarka bata tabbata ba ba za ka waiwaya ba zuwa ga wannan fatawa wacce suka baka wannan hadisi shi ma yana da fa'idodi masu dama lallai daga cikin fa'idodin wannan hadisi akwai kyaukyawar koyin annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yana da dabi'a kyaukyawa saboda ya gabatar ma wannan mai tambaya da abin da yake cikin ransa saboda ya kawo ya tabbatu ya ce masa jita tas'alu anil bir ka zo don ka yi tambaya game da abin da yake da'a sai ce na'am eh kaga Allah ya sanar da annabi kenan ba don annabi ya san gaibi ba a'a Allah yana sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaibi a lokacin da ya so ya sanar da shi amma ba dan ya san gaibin da'iman wa abadan ba fa'ida ta biyu halacin wato ainihi idan mutum zai yi istifhami da ainihi ita ka'ida ta arabiya yare na larabci yana da damar shahi alhamza kaga nan jita tas'al anil bir ba kawo alhamza na istifhami ba wannan ka'ida ce ta arabiya kuma ya halatta a yi haka to sai fa'ida ta uku da muke samu cewa da ya yi na'am wannan saboda tabbatar da abin da ya yi tambaya ne a kansa sai wa bisa ya ce na'am na zo ne don yi tambaya a kan abin da yake da'a da haka da mutum za ka yi magana da shi ya karɓa ma da cewa na'am wannan abu ne da ba wani abu na zargi ba fa'ida ta hudu halaccin komawa zuwa ga ita zuciya da kuma rayuwa sai dai da sharadin cewa kada wannan abin da mutum zai koma ga zuciya dai da rayuwa dai ya zama abu ne ba na istiqama ga addini ba amma in ya zama abu ne na istiqama ga addini da tabbatuwa to sai ka koma ga zuciyarka da rayuwarka dangane da wannan ba za a fi son rai ko zuciya ba a abin da yake tabbaci na addini fa'ida ta biyar kada mutum ya rudu da fatawar mutane musamman ma idan ya samu wani abu na taraddudi a cikin rayuwa sai ko a cikin zuciya sai hakika mafi yawa daga cikin mutane suna neman fatawa ta malami ko suna bidar ilimi na sanin wannan abin na a yi musu fatawa sannan kuma su dawo suna shakku bisa ga abin da aka ba su na fatawa fa'ida ta shidda makewayar shari'a ga baki daya ita wannan shari'a ta musulunci tana tahiya ne akan dalilai shari'a musulunci tana tahiya akan dalili da hujja ba akan son rayuwa ba don haka ya ku bayin Allah mu sani ana biyar hujja ne ana biyar shari'a akan hujja ba ana biyar son rai ba wannan kuma shine ƙarshen wa'annan fa'idodi da muka karanta a cikin wannan hadisi to sai hadisi na 28
الامام النووي الله شي مش راما يتي الحديث الثامن والعشرون حديثنا 28 انا بي نجيه لغا بابا نجيه ارباد بن ساريا ارباد بن ساريا قال ارباد بن ساريا يتي وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة النبي يايمن وعزي وعزي وجلت من القلوب وند زكا تاسك كرجزة وغرفت من العيون إذا نزك زبر دروا فقلنا مكتش يا رسول الله يا مائكين الله كأنها موعظة مودة wannan wa'azi kamar wa'azin mai ban kwana da duniya fa ausina kai muna wasiya qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace usikum bi taqwallah ina yi muku wasiya da cewa ku ji tsoron Allah wasam wa ta'a ku jiya ku yi da'a wa in ta'ammara alaikum abdun koda an shugabantar muku da bawa a dauko bawa ya zama shi ya shugaban ku to ku jiya ku yi da'a inji Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa inna huwa haqiqa tabbas wa al'amari yake mai yashminkum do wanda ya rayu daga cikin ku Allah ya sa mai rayuwarsa albarka fa sai arafta lafan katira dan sanin da ga sabani mai yawa fa alaikum bi sunnati ina umarninku da biyar sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin ina umarninku da biyar sunnar mamaya shiriyayyu al-mahdiyyin masu shiryarwa atu alaiha bin nawajib ku ainihi cije gareta da zagogi ku sa zagoginku ku cije wa iyyakum wa mudasatil umur annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ka shedin kuda kirkirarran abubuwa wadanda aka tsaga fa inna kulla mudasatin bid'a nda abinda aka kirkira bid'a ne wa kullu bid'atin dalala leke ne bid'a batace rawahu abu daud Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi wa Tirmidhi da Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun yace wannan hadisi ne hadisi hasanun kuma sahihun ma'ana hadisi na ingantacce kunga kullu bid'atin dalala ai ma'anar wannan bid'a a cikin addinin Allah fayya dalala to wannan bid'a bata ce da abinda Allah ya hora da abinda manzon Allah ya hora ba a canza shi za a bar shi kamar wanda Allah da manzonsa suka bar wannan al'amari nan ma za mu ga cewa akwai fa'idodi masu yawa a wannan hadisi da mu karanta fa'ida ta daya akwai shari'antar da yin wa'azi sai dai ya kamata wa'azin nan a samu wurin da za a yi shi kuma kada yayi yawa ya zama lokaci bayan lokaci kamar a yi shi bayan lokaci a sake dawowa a yi ba kullum ya zama ana yin wa'azi duk safiya ba mutum yana wa'azi duk safiya zai gaji kuma za a gaji da shiya amma ya zama akwai wasu ƴan kwanaki da sai sun zagayo sannan za a sake nanatawa fa'ida ta biyu to ya kamata ga wanda yake yin wa'azi kada ya zama wato ainihi wa'azin da yake yi yana yi ne akan zaben wasu lafuzza masu kwari masu zabi a yayi la'akari da maudu'in da yake tattaunawa yayi magana akan shi fa'ida ta uku wanda yake magana da mai wa'azi ko shi mai wa'azi idan yana magana to ya sa wato balaga a cikin maganarsa ya sa hikima dan gashi da suka ji manzon Allah yayi musu wa'azi wajilat min al-qulub zakatansu sai da suka girgiza suka rawarawa وظرفت من العيون اذا نسك زبد هواي بايدا دودو حقيقه زكيا اذا تاسامو جن صورو تو ذاك جا اذا نسنا زبد هواي ذاك جا اذا متنا زبر دا هواي Allah ya kare mu da kekashewar zuciya, Allah ya kare ku daga bushewar zuciya wadda ba ta iya zidda ko ƙarar hawanya. Ƙa'ida ta biyar, ɗabi'a ta gudana a kan cewa idan mutum yana wa'azin bankwana zai ainihi kasance mai sa balaga ciki mai yin tasiri ga wa'inda yake bankwana da suwa. Na mutanensa har yana kwankoma musu ainihi wa'azin gashi suna cewa ka anna mau'izatu muwaddi kamar wa'azi ne na mai bankwana da duniya saboda haka kai mana wasiya fa'ida ta shidda talabul insani min al-alimi ayyusiyahu mutum ya nemi malami yayi masa nasiha saboda gashi suna ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama fa ausina kai muna wasiya inda sun gare kamar wa'azi ne na bankwana zai rasu fa'ida ta bakwai hakika abinda an mai muhimmancin abinda za a yi ma bawa wasici da shiya shine cewa taqawallah azza wa jal gashi annabi ya ce usikum bi taqawallahi azza wa jal ina yi muku wasici da jin tsoron Allah mabuwayi mai girma fa'ida ta takwas falala ta takawa inna akramakum indallahi atqakum fa'ida ta tara wasiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya yi ga al'umma ta cewa alaikum bisami wa ta'a ina umarninku da cewa ku jiya ku yi da'a ko da an jagorantar muku da bawa shi yasa Allah ta'ala yake ya ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulul amri minkum aga dide umarni ne akan cewa mu yi da'a ga waɗanda suke jagorori kada mu fice kada mu yi tawaye kada mu yi al-khuruj wanda haramun ne fa'ida ta goma tabbatar da jagorancin bawa cewar annabi sallallahu alaihi wasallama wa in ta'amara alaikum abdun ko da an shugabantar muku da bawa to wannan ya nuna ko bawa na iya zama shugaba kuma in ya zama shugaba to za a jiya kuma a yi masa da'a fa'ida ta 11 wajibcin yin da'a ga shugaba ko da ainihi bai kasance shi ya shugaba na gaba ɗaya ba dan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa in ta'amara alaikum abdun koda an jagorantar muku da ainihin bawa koda ba shine jagora na gaba ɗaya ba ayi masa da'a in ma shine jagoran na gaba ɗaya ayi masa da'a kenan dai nan mun fahimci a fa'ida na karantar da mu wajibcin da'a da biyayya ga shugaba bayyanar wata alama daga cikin alamomin annabci na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin cewarsa fa innahu may yish minkum fa sayara ikhtilafan katira cewa hakika wato duk wanda ya rayu daga cikin ku zai ga sabani mai yawa gashi kuma abin ya auku kamar wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari fa'ida ta 13 wajabcin riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa fa alaikum bi sunnati ina umarninku da biyan sunnata wa tamassuku biha wajibun fi kulli hal riko da sunna wajibi ne kowane hali fa'ida ta 14 hakika yana wajaba ga kowane mutum ya nemi ilimin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama wajibi ga kowa ya bi sanin sunna fa'ida ta 15 hakika a waɗanda suke jagorori ne suna da wato ainihi sunna wadda ake bi ta hanyar cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yayi yana magana a hadisi cewa wa iyyakum wa muhdathatil umur, ka shedin ku da abubuwa da aka tsaga waɗanda aka girkira, ba san biya abubuwa na bid'a na son rayuwa. Fa'ida ta 19, haƙiƙa dukkan bid'a batata, babu wata bata, babu wata bid'a da ke akwai shari'a cikin ta, a dukkan ma bid'a sun san sharita, ko da ko masu kyautata bid'a sun kyautata sun ce wata bid'a ce wadda take kyautawa, dan cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam kullu bid'atin dalala, dukkan bid'a batace. Wannan shi ya kamu ga ainihin fa'ida ta 19 a cikin wannan hadisi da muka karanta. Wanda kuma kusan ita ce fa'ida ta ƙarshe, saboda malam ya yi tsokaci ya daɗe yana bayani a kan illar bid'a kuma da aibinta, wanda mabuci bid'a bai ma kallon ya yi laihi bale ya dawo ya tuba, da sabanin mutumin da yake aikata laihi ya yi ta laihi ne kuma yana tuba, amma mai bid'a bai ma ga ya yi laihi ba bale ya dawo ya tuba. Wanda kuma wannan shi ya kawo mu ga hadisi na 29 a cikin wannan littaye, wanda kuma saboda lura da lokaci insha Allah za mu dakata a wannan darasin namu na 11 a ƙarshen hadisi na 28, inda darasi na gaba za mu tashi a farkon hadisi na 29 insha Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.